بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شدا غواتن رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرتا دبو ديا da 444 wanda yayi daidai da 28 ga watan March shekara ta 2023 miladiya za mu ci gaba insha Allah da karatun tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratul maida zamu tashi a fadin Allah subhanahu wataala wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum 12 natiba
وقال
قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki alƙawari da banu Isra'ila wa ba'athna minhum 12 natiba mun aika wakilai 12 daga cikin su wa qala Allah inni ma'akum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu lalle ina tare da ku la ina aqamtumus salata idan kuka tsaida sallah kuka bada zakka kuka yi imani da manzannina, kuka taimake su, kuka baiwa Allah rance mai kyau, to zan kankara zunubanku, kuma zan shigar da ku aljanna wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu. Wanda ya bijire bayan haka, to lallai ya ɓace daga tsakiyar hanya, watan da kan hanya madaidaiciya. Wannan ayar kamar yadda muka sani tamhidi ne na ayoyin da za su biyo bayanta na magana akan lokacin da Allah subhanahu wataala ya fitar da ya tsirar da annabi Musa alaihi salam da banu Isra'ila suka je za su shiga garin da Allah ya yi musu alkawari wanda ake cewa garin Ariha wasu su ce ga yanan dai ana ta maganganu ko da yake wannan ba muhimmi bane wani gari ne muhimmi dai wani gari tunda Allah bai faɗi wani gari ne ba to wani gari ne dai muhimmi shine wani gari ne a cikin inda Palestine take yanzu ko a cikin kasan Sham mai girma a wancan lokacin to amma duk da manzo ne na Allah subhanahu wataala kuma
Allah subhanahu wa ta'ala shine ya tsirar da su yanzu yanzu a ruwa sai aka bugun sanda kawai ruwa ya dare suka bi suka wuce kuma ya hade sarki mafi karfi a wannan zamani to amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da koyawa bayi al-akhdh bil asbab wato ruko da sababi karka dogara kawai da cewa kai na Allah ne zai maka koko a'a Allah zai yi ba tare da kayi amfani da damar da Allah ya baka komin kankantanta saboda haka na'am yanzu an tsirar da ku ta hanyar buga sanda kawai to amma yanzu kuma ana son a koya muku yaki da dukkan ma'anonin sa ana son a koya muku yaki da ka'idojin sa da haka yanzu shiga za ku yi ku yaki waɗannan mutanen garin sune jabbarin ko garin kan'aniyin amma ana son ku dauki duka tactics na yaki duka ma'aune na yaki duka matakai da ake dauka na neman nasara a cikin yaki da farko dai ku san sirrin karfin abokin gaban ku ku fara da sanin sirrin karfin su daga kafin ku shiga garin ku aika dan leken asiri su je su yo muku bincike akan iya karfin wannan abokan gaban da za ku shiga cikin su shine wa ba'athna minhum musnay 10 naqiba kuma wannan yan leken asirin dan kada a dauke su daga wani bangare ko daga cikin wasu mutane wani class sai wasu kila su ce su ba su yarda ba to kowanne mun san dai su dama banu isra'ila asbab ne guda 12 ba families ne jikoki ne kama a ce gidaje ne 12 to kowanne gida su ba da wakili kowanne gida su ba da wakili wanda aikin waɗannan wakilan za su shiga gari a matsayin kaman sun zo dai baki ne bakunta a matsayin su na baki su yaɗu cikin garin amma abin da ake so shine su je su auno muku karfi su gane ina ne hanyar shiga ta ina ne za a iya in an shiga ai nasara yaya karfin waɗannan mutanen kaman dai a ce detectives amma an kira su nuqaba domin shi ne kib shi ne wanda yake wato kwakulo abin da yake boye ko yake kwakulo abin da yake boye shi ne nakib wato wanda yake binciko abin da aka boye to za su je su binciko abubuwan da waɗannan abokan gaban to ba yana daga cikin abin da ya halatta a cikin shari'an yaki a addini a sanin yin bincike dan sanin karfi ba a cikin abin da ya haramta dan sanin karfin wanda za ka fuskanta a cikin yaki ka san nauyinsa to amma Allah subhanahu wataala maimakon muji yana faɗa mana wa idulahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl da maganan tare da kayan yaki da sauransu sai Allah subhanahu wataala ya gaya musu cewa abinda nake nema daga wajen ku ga ma'aunan nan wa qala Allah inni ma'akum Allah subhanahu wataala ya ce ina tare da ku za ku yi nasara lallai ina tare da ku lallai nasara na tare da ku amma me nake so daga wajen ku ku kyautata tsakaninku da Allah ku kyautata tsakaninku da bayi ku yi biyayya ga jagora ba ta tsakaninku da jama'an ku kyautata musu ku yi biyayya ga jagororinku kar ku kwaye musu baya kar ku bari ko daga cikin gida ko daga waje a cutar da su sannan bayan kyautatawa na dole tsakaninku da bayi ku kyara da kyautatawa har ma ba na dole ba tsakaninku da junanku wato ya zama soyayya ta shiga tsakaninku da juna domin idan kuka sami wannan to za ku yi nasara wato shine abin da zai sa ku zama abu ɗaya kenan a sami soyayya da kauna menene waɗannan abubuwa la in aqamtumus salata ku zama masu tsayi da sallah shine kyautatawa tsakaninku da Allah ku zama kuna tare da Allah ko da yaushe dan duk mutumin da yake tsayi da sallah to baya manta Allah ko yana tare da Allah ko da yaushe dan haka ya san cewa taimakon Allah subhanahu wataala shine abin da zai iya bashi nasara wa ataytumuz zakata haƙƙin Allah subhanahu wataala cikin dukiyanku nan haƙƙin mutane da za ku dauka ku bayar shi ma ku dauka ku ba da shi, ku dauka ku ba da shi. Wa amantu bi rusuli, ku yi imani da manzanni na, shine shugabanci kenan anan wajen. Shugabanni ku zama masu biyayya gare su, kar ku zama masu sabawa shugabanni. Mun sani ko a yakokin musulunci duk lokacin da aka sami wani tangarda, to ana samun tangarda ne a dalilin rashin biyayya ga umurnin shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ko gajiyawa cikin biyayya, ba rashin biyayya ba, gajiyawa cikin biyayya ga umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa azzartumuhu, kuma kuka kare su, ba biyayya kawai ba, ku zama masu kariya, masu bada kariya gare su. Kada ku bari wani ya iya cutar da su, kada ku bari cuta ya isa zuwa gare su. Wa akrattumullaha qardan hasan, kuma ku baiwa Allah rance, rance mai kyau. Anan abin da ake nufi da baiwa Allah rance mai kyau shine ya zama babu wanda yake ji a cikin ku wani ya mallaki fiye da bukatan shi, wani kuma ba ya da ko abin da tufafin da zai sa, ko ba ya da ko bukatunsa na lalura. Ya zama bayan kun ba da zakka a can yanda Allah ya umurni, to kuma sannan sai ku rika lura, dan akwai wanda za a bashi zakka, zakkan ba zai ishe shi kuma rayuwarsa ta ginu da ita ba. Kila yana da nauyin iyali da yawa, kila yana da rashin lafiya wanda zai hana, kila kasuwanci yake so ya yi, shi ba zakka zai taimake shi ba. Abinda zai fi taimakon shi a ranta masa kuɗi, domin so da yawa rance yakan fi taimakon mutum wanda ake so ya taso akan kyauta. Don ya san kyauta ne zai kashe yanda yake so, amma ya san rance ne zai mai da hankali ya tsaya ya ga yayi abinda ya kamata a cikin wannan dukiyar, in dai mai tsoron Allah ne, saboda ya san cewa zai mai da wannan abin. To ku zama masu ba da bashi rance, rance mai kyau a tsakaninku da juninku. Rance mai kyau shine rancen da ba riba, ba rancen da zaka ba mutum kana jiran ya dawo maka da wani abu ba. To ku zama, dan mun sani akratumullaha, ku baiwa Allah bashi yana nufin ku ba junanku. Ko kamar da yanda yake a hadisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abdi maritu wa lam ta'udni istat'amtuka wa lam tut'imni. Ko Allah ya ce ma bawa na yi rashin lafiya baka je gaida ni ba, na nemi ka bani abinci baka bani ba. To abin da dai ake nufi shine ka baiwa ɗan uwanka, wanda kuma daga nan ne su ma masu tsarin bankunan musulunci zaka ji suna da wannan tsarin da ake cewa alqardul hasan. Alqardul hasan, alqardul hasan ba wani abu bane, kawai abin da yake nufi ba da rancen kuɗi da niyan a dawo da wannan kuɗin da aka bayar. Zai yi ma ba niyan ka a dawo maka da shi bane, amma sai ka cewa wanda zai dawo da shi din niyan ka ya dawo da shi ne, domin wannan ya zama dalilin himmansa. Ran da ya dawo da shi ba laifi sai ka ce to ka je ka rike na baka kyauta, ko ko a'a kila ga ma ƙari akan abin. To wannan dai alqardul hasan din, wa aqrattumullaha qardan hasanan, ku zama masu ba da rance irin wannan rancen mai kyau. A koya ma mutane sana'a, a dan ba su karamin jari da za su ginu akan shi. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Zan kankare muku zunubanku idan kuka yi wannan. Wato abinda ake nufi, waɗannan abubuwan su ake nema. Allah subhanahu wa ta'ala wato yana nuna mana haɗuwan zukata ne ke haifar da nasara, ba ƙarfin makami ba. Imani da mabda, imani da abinda kake yaƙi saboda shi. Kyautatawa tsakaninku da junanku, da haɗin kanku, da haɗuwan zukata ya zama babu babu rarrabuwa, da biyayya ga jagoranci, waɗannan abubuwan su ne za su ba ku nasara. Saboda haka idan har kuka yi wannan, to zan kankare muku zumbanku. Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa muku za ku yi nasara ba, an wuce wannan, kawai aka ce za a kankare muku zumbanku. Amma abin da ake nufi, Allah zai nasarta ku akan waɗannan mutanen da za ku shiga cikin garinsu ko za ku yake su. Kuma zan shigar da ku aljanna, wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu. Ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu. Tajri min tahtiha al-anhar. Mun taɓa faɗa ko? cikin Alkur'ani duka inda aka kawo aljanna da koramu to da minta tiha aka kawo banda waje daya shine suratul tauba wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansari alladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim ko tajri tahtaha al-anharu shi ma da dalili malamai suka ce da dalili ba haka nan ne sauran duk suka zo tajri min tahtaha al-anharu wannan kuma tajri tahtaha al-anharu malamai suka ce duk inda kaga tajrimin tati hal anharu to waɗanda aka yi wa alƙawarin hadda annabawa da manzanni a ciki hadda annabawa da manzanni saboda haka aljannan da annabawa da manzanni ke ciki ne saboda haka su daga ƙarƙashin su idanuwan anhar din suke fitowa ƙarƙashin aljannan da manzannin suke ciki ina fatan mun fahimta daga ƙarƙashin nan ne idanuwan suke fitowa saboda haka min tatiha daga karkashin su ne idanun koramu ke fitowa amma wancan wasabiqunal awwaluna shi kadai ne alƙawarin aljanna da aka yi a cikin alqur'ani inda ba manzanni a cikin alƙawarin ba annabawa da manzanni shi kadai ne cikin alqur'ani gaba daya saboda haka da Allah subhanahu wataala ya zo fadan irin aljannan su sai ya ce tajri tataha dama ai koramun sun riga sun fito daga can aljannan annabawa so da haka anan wucewa kawai za su yi ta karkashin su ba min tahtaha ba so da haka sai ce tajri tahtaha al anharu saboda menene saboda aljannan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin ne wal ansari alladhina taba'uuhum bi ihsan so da haka tajri tahtaha ne wannan abubuwan ga sunan tabarakallah in ka koma suratul muhammad kuma مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن شيما معلومه suka ce me yasa na aka ce fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa me yasa aka ce anharun min ma'in ghairi asin a karkashin sa akwai koramu na ruwa wanda bai gurbata ba bai lalace ba bai gurbata ba ka alqur'ani sai Allah fa kawai akwai koramu na ruwa wanda bai gurbata ba wanda ba su gurbata ba me yasa aka ce wanda ba su gurbata ba kuma anan ne kadai Allah subhanahu wataala ya faɗa anhar din aljanna ba tajri ba shi kuma ba tajri ina fata mun fahimta a duk alqur'ani inda aka faɗa anhar din aljanna koramun aljanna duka tajri ne suna gudu ne duk ruwan da ke gudu ba maganar lalacewa ba maganar gurbata ko duk ruwan da ke gudu ba maganar ka kawo maganar gurbacewa a cikin sa dama nagartacce ne tsaftatacce ne amma annan da aka ambaci korama ba mai gudu ba ba a ce yana gudu ba to sai aka tabbatar maka da to bai lalace ba dan kana ce maka anharun tunda ba tajri ba ne nan to za ka ce gairu asili ba wanda ya gurbata ba sai alqur'ani kawai wannan kamar yadda muka taɓa faɗi ya wuce aftar din hankalin dan adam ya wuce abin da dan adam zai yi ya iya faɗi sai Allah kaɗai faman kafara ba'da zalika minkum faqad dalla sawaa'a sabil wanda ya kafirce daga cikin ku ya butunce to ya bace hanya madaidaiciya na'am
وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً لِّلْحَقِّ وَلَا تَزَالُ تَوْبَةً عَلَى
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الله سبحانه وتعالى يجي سبود ورور على القوار سم ورور على القوار أين على القوار سم ورور لعناهم sai Allah ya ce sai muka la'ance su waja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatan suka zama kekasassu yu'arrifuna al-kalima an mawadi'i suna caccanza kalmar Allah daga wajenta abinda Allah ya faɗa suna canzawa wannan su haddan mimma dhukiru bi kuma suka manta wani sashin abinda aka tunatar da su ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا إلا قليل منهم إلا قليلا منهم بذاك غشي كان رزقان خائني daga cikin su masu khaincin amana daga cikin su munafikai khainai illa qalilan minhum sai ɗan kadan daga cikin su ne ba wannan khaincin a tare da su fa'fu anhum wasfa ka yafe musu kau da kai akan laifinsu inna allaha yuhibbul muhsinin lalle allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa wato a larabci fa bi ma naqdihim dinna malamai suna cewa ma din za'ida ne kau ana nufin fa bi naqdihim wato da warware alƙawarinsu la'annahu mulla ance su waje Allah kulubahum qasiya mun sanya zukatun sun zama ke kasassu a'a to menene dalilin sanya zukatun su zama ke kasassu kuma tunda Allah ya sanya zukatun sun zama ke kasassu zai kama su da laifi kenan to ne ke Qur'ani wani sashin shi yana fassara wannan sashi duk da anan an faɗi fa bima naqdihim mithaqahum da warware alƙawarin su to amma a wani waje sai Allah subhanahu wataala ya kawo maka maganan a tare ko fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqq wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'a llahu 'alayha bi kufrihim bal taba'a llahu 'alayha bi kufrihim ai abin da yasa Allah subhanahu wataala yake kasantar da zuciyarsu kafircin su kafircinsu yu'arrifuna al-kalima 'an mawadi'i suna canza magana na Allah subhanahu wa ta'ala daga wajensa wanda shi ma Allah ya gaya mana kalman magana da suke canza ko a can baya min alladhina hadu yu'arrifuna al-kalima 'an mawadi'i yaquluna sami'na wa 'asayna wasma غير مسمعين ورائنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير الله معكم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا منين يعرفون الكلمة عن مواضعه ما في جرمة شين اسنا چنز أبن دزاسي كراما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بشي idan za su yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon su ce mashi undurna sai su ce mashi ra'ina ita kuma ra'ina tana da ma'ana biyu saboda Allah subhanahu wataala ya hana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan saboda yuharrifuna al-kalima amma wadihi suna caccanza maganan Allah subhanahu wataala daga wajensa wanda ita kuma dai banda wannan abu da yawa mun san kissan su da wacce aka kawo ta wanda suka zo an kawo su sun yi zina ko suka yi kokarin su koyi a haddin zina din daga cikin littafin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai musu hukunci da abin da ke cikin littafin su sai da Abdullah ibn Salam ya tabbatar da cewa abin yana karkashin inda suka koya hannun su ga yanan hukuncin zina din a yana cikin littafin su ma so haka dai an san su da yawan canza wato littafin
shi yasa za ka ga littafin ma ya zama kaga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya saki Qur'ani ba fara editing din littafin amma daga nan sai ya zama littafin ma version ne bayan ko wasu shekaru za a iya editing a canza a cire wani abu kaga yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wanda yake Allah subhanahu wataala ya zabi al-Qur'ani mai girma shi kadai a matsayin littafin da yanda aka saukar da shi da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ba wani harafi ɗaya ko kalma ɗaya da wani zai iya canzawa kullu ma nadhi mithaqa la annahum waja'alna qulubahum qasi kaga wannan yana nuna mana muhimmancin zuciya a cikin ginin dan adam wato idan zuciya tana lafiya sauran dan adam yana lafiya gaba ɗaya yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bihi kuma suka manta wani sashi mai girma daga abinda aka tunatar da su na littafin Allah subhanahu wataala amma anan ba ana nufin mantawa bane wato suka butulce masa suka juya masa baya suna sane da shi amma suka juya masa baya wala tazalu tattali ala kha'inatin minhu ba za ka gushe kana riskan ha'inci da munafunci a cikin ayyukansu ba ko yaya suka yi alkawari da kai akan sun baka aminci akan suna za su rike ka da gaskiya akan to mafi yawansu za su karya wannan alkawari illa qalilan min Allah subhanahu wataala ya ce fa'fu anhum wasfa ka yafi musu duk da haka kaga abubuwan da suka yi kuma ana magana wanda suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana magana al-tawjid da wasu sun ce a wannan ayar mansuha ce amma gaskiya tahqiq yana tabbatar da ba wani maganar nasbi ba sharicin da aka yi tana nan hukuncin ta yana nan fa'fu anhum wasfa ka yafi musu ka kauda kai akan jahilcinsu ka kauda kai akan ta'addancinsu domin sashin insani ne ba inda za a yi Allah subhanahu wataala abin da ya yi a babin kyautatawa kuma ya ce a cire shi inna Allaha yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wataala yana son masu kyautatawa mun yi magana a baya menene masu kyautatawa ko da yake ya danganta kyautatawa tsakanin bawa ga Allah da Allah shine kyautatawa wanda aka yi mana bayanin sa a hadisin maratibuddin salat ko as-salafa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine makamin kyautatawa tsakanin bawa ga Allah subhanahu wataala ka zama kana kallon Allah subhanahu wataala cikin duk abin da kake idan bawa kuma ya zama yana kallon Allah subhanahu wataala cikin duk abin da yake yi to zai wahalitta gaba ɗaya uzuri shine abin da suke faɗi man nazara ila al-khalqi bi ayni al-haqiqati azarahu ko azarahu zai musu uzuri himmar sa gaba ɗaya za ta tattaru cikin fuskantar Allah subhanahu wataala wannan shi yasa za ka ga mafi yawan mutane wanda suka yi sami watan ɗaukaka zuwa ƙololuwan maqamat na addini suna da ƙarancin kyaman mutane saboda mene saboda abubuwa guda biyu sun sani da yaqini zai yoyu dan adam ya zama yana ta aiki na alkhairi wanda muna maganar kyama ne yana ta aikin dan wuta amma sai lahza kafin komawan shi ga Allah Allah subhanahu wataala ya canza shi dama ya rubuta shi dan aljanna ne ya maida ayyukansa na dan aljanna yayi aikin yan aljanna ya koma wajen Allah subhanahu wataala a matsayin zababben Allah sun san wannan saboda haka suna taka tsantsan a cikin mu'amalan su da mutane na biyu kuma sun san cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne ya bari ma a je lahira sannan ya ce kai da kake ganin kanka mai biyayya ga Allah ka yi aikin alkhairi to ka je Allah ya bata aikin shi kuma da kake ganin batacce ne Allah ba zai yafe mashi ba aje Allah ya yafe mashi ko kamar yanda ya zo a ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ina mai mun shishige cikin mulki na yana cewa wani laifin shi yayi yawa wani mai laifi ne wani Allah ba zai yafe mashi ba wani bai da rabo a lahira to ku sheda wannan wanda ake ganin bai da rabo a lahirar na yafi masa shi kuma mai ganin wani bai da rabo din na bata aikinsa to dalilin wannan sannan kuma da dalilin kallon su da cewa wannan abin fa inda Allah ya so ganin sa kenan ya aje shi wannan a makamin Allah kenan ko wannan makami ne madaukake ba ana nufin kaga mutum yana sako ka ce inda Allah ya so ganin shi ya aje shi kai mishi gargadi ba a'a makami ne madaukake wannan irin makamin da annabi Adamu ya baiwa annabi Musa amsa da shi a lokacin da ya jayayya da shi irin makamin da sayyidina Ali yake lokacin da yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya same su suna bacci yace su tashi su sallah yace a to ai rayukan mu suna hannun Allah ne suna tsakanin yatsun Allah in yaso ya tashi mi sallah in yaso ya baro mi ta bacci sa Allah ya fita yace kana linsanu akbar shay'in jadal to wannan maqamul ihsan tsakanin bawa da Allah tsakanin bawa tsakaninka da ibada kuma tsakaninka da ibada da ayyukan da Allah ya umurni to shi ko maqamul ihsan shine abin da muka yi magana a baya ko ya zama dukkan abin da Allah ya umurni ka zo da shi kuma ka kara ko ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bayan ya zo min da farillan Allah ya farzanta maka sallah kai sallan farilla sai ka kara da nafilfili Allah ya farzanta maka sadaka kai zakka sai ka kara da ciyarwa duk abin da Allah ya farzanta maka ka zo da shi sai ka kara a jinsin wannan abin da babin nafila kuma to wannan shine ihsani a tsakaninka da ibada innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qabla zalika watan a duniya sun kasance muhsini sai Allah ya ce mene kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastakfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum nan ma akwai wata mu'jizar ta alqur'ani wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum kai alqur'ani lamarin Allah sai Allah ana maganar muhsinun ko ana maganar muhsinun watan wanda suke kari akan wajibi wanda suke kari akan wajibi da aka zo maganar dukiya sai aka ce a cikin dukiyansu akwai haƙƙi ga mai tambaya da wanda bai tambaya ba sai aka ce haka to in ka koma ma'arij suratul ma'arij innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم 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 ثم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم نقوم والذين في أموالهم حق زكاة زكاة حق معلوم للسائل والمحروم زكاة سوف من أنا مجانا حق واجبي sai aka ce haqqun ma'lum watan sanannan haƙin nan wanda aka yanke in kana da kaza ga kaza zaka fitar in kana da kaza ga kaza zaka fitar to ana maganar zakati wajiba anan amma a can da yake ana maganar maqamul ihsan ne kanu qalilan min al-layli ma yahjauna ba maganar sallan farilla ake yi ba wa bil ashari hum yastaghfiruna qarin ibada da zikiri bayan ibadan farilla dan ba ana maganar ibadan farilla bane saboda haka da aka zo cikin dukiya sai aka ce wa fi amwalihim haqqul lisaili ba ma'lum ba haqqul ma'lum yana can a ma'arij na farilla ina fatan mun fahimta ai sai Allah wannan ko wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum wannan ihsani kenan to kaga haqqul lisaili wal mahrum watan bayan zakka kuma zai ci gaba da fitarwa saboda haƙƙin na kira ne zai ci gaba da fitarwa kawai ba iyaka lisaili wal mahrum bai yanke ba zakan abin da Allah ya yanke mashi idan a cikin dukiya ne rubul ushr ne wancan haqqul ma'lum kenan na ma'arif amma wannan haqqul nisa'il wal mahrum to sai yanda ya sa wa kansa zai in ya kai makamin sayyidina abubakar ya bada duka ma abin da ya mallaka wannan yana makamin ihsani kenan a cikin ibada a cikin ayyuka to akwai kuma makamin ihsani tsakanin mutum da mutane shine a can idfa billati hi ahsan fa idal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim idfa billati hi ahsan idfa billati hi ahsan in zaka mai da martani ka mayar da ihsani da ihsani menene ihsani fa idal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim sai ya zama wanda kake da kiyayya yake kinka sai ya zama kaman wani majidincin lamarin ka ne masoyinka kaman wani masoyinka ne dan mene dan kasancewan baya da iko cikin abinda yake yi da Allah ya so sai ya maida kai matsayinsa ya maida shi matsayinka to tunda haka ne kuma kasancewan mamma wannan mutumin yana ƙara na danka ne in kai hakuri yana ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah ne to wa ya kai ya kamata ka dauka ka annahu waliyun hamim kamar mutumin da yake ƙara kusantar da kai da Allah to fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa bi hazzin azim to haka dai wato wannan shine ake kira maqamul ihsan to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi fa'fu anhum wasfa ka yafi masu kawar da kai kaman dai can wal kazimin al ghaira wal afina anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin to abinda ake nema daga wajen mu kenan tare da abokan zaman mu watan kar mu zama mu zama masu yafewa mu zama masu kawar da kai mu zama masu kawaici Allah subhanahu wataala yana son masu kawar da kai da kawaici wa min alladhina qalu inna nasara
wa min alladhina qalu
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
suma waɗanda suka ce mu nasara ne mun yi alƙawari da su amma sai suka manta wani sashi na alƙawarin da muka yi da su sai Allah subhanahu wataala ya cusa kiyayya tsakaninsu da junansu kiyayya da fushi kuma Allah subhanahu wataala zai ba su labari ranan tashin kiyama abinda suka kasance suna aikatawa anan wa min alladhina qalu inna nasara wato saboda shi kalman nasara nasara yana nuni zuwa ga taimako da daukakan addini shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala so da yawa in zai kira su sai ya ce sun dai ce su nasaran ne sun dai ce saboda mene saboda ai nasaran gaskiya su ne masu taimakon addinin Allah da ɗaukaka shi fatan ansar din gaskiya ansarullahi na gaskiya to shi yasa sai ya ce alladhina qalu kaman can la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wal tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara saboda haka daga wadan cikin wadanda su ma suka ce su masu taimakon Allah masu daukaka addinin Allah ne masoyan Allah ne koda ba su haka ga ma'anonin ba wannan dalilin yasa kaman sayyidina ali da Ibn Abbas sun tafi akan cewa akwai wasu nasaran larabawa wanda suke fajircin su yayi yawa saboda haka suka ce kai waɗannan su a wajen su za a kira su kristal kawai mushrikai ne hukuncin mushrikai za a yi musu a dalilin wannan ne a mazhaban shafi'iyya suka tafi akan cewan krista waɗanda ba banu isra'ila ba wanda suke rike da littafin annabi isa na asali ba to ba su kiran su nasara suna kiran su mushriko to amma dai wannan kauli ne marjuu kaulin jumhur a za a kira su da abin da suka kira kansu da shi kuma da abin da Allah subhanahu wataala ya kira su a wurare da yawa ahlul kitab a ma'abuta littafi to Allah subhanahu wataala ya ce su ma ya dauki alƙawarin su kamar yadda muka faɗi a baya alƙawarin da iyayensu akai da kakanninsu akai da magabatansu akai to amma shi alƙawarin Allah subhanahu wataala matakai ne mun dai bayani a baya akwai alƙawari tun a alamud darr wanda yake kuma Allah yana tuna mu bawa kuma daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ni ban san wannan abin ba a cikin ilimi na science amma a waqi'i akwai shi shine lokaci lokaci Allah zai yakan in ya so cikin hikimansa yakan rika tunawa bawa abin da ya faru da shi tun a cikin waɗancan alƙawurran sai bawa sai Allah sai ya samu wata sadma wata lahaza sai kaga yana tuna alƙawarin da ya dauka da Allah a cikin ciki ko yana tuna alƙawarin da yayi da Allah a wata duniya ba wannan duniyan ba amma ya aka yi alƙawarin shine wancan alamud darr din ya aka yi alƙawarin bai san tafasil ba amma zai ji ya tashi to wannan ma makami ne karami makamin da ake so tunda Allah ya ce kawai unkuru kamar yadda muka faɗi a baya kawai mun tuna tunda Allah ya tuna mana mun tuna tunda Allah ya gani mana mun gani to haka suma alladhina qalu inna nasara tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yayi alƙawari da su to yayi alƙawari sawa mun ta alƙawari ne na zar ko alƙawari ne da ake yi da su a cikin cikin mahaifansu ko wani alƙawari ne dai an yi alƙawari da su kuma sun manta su anan malamai sun dauke shi wannan mantuwan ba irin wancan mantuwan mun ce bijirewa wannan mantuwan sun dauke shi a matsayin mantuwa din Allah subhanahu wataala ya ce sai ya dasa kiyayya da gaba a tsakaninsu nan tsakaninsu malamai suka ce ana nufin tsakanin Yahudawa da Nasara wasu suka ce a'a ana nufin tsakanin firat din Nasaran kansu wacan tsakanin a mabambantan mabiya nasaran waɗannan suna ganin waɗannan ba krista bane waɗannan suna ganin waɗannan ba krista bane waɗannan suna ganin waɗannan ba krista bane ga su nan shu'aban mukhtalifa sawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un to kuma dukansu da waɗancan yahudi da waɗannan nasaran dukansu Allah subhanahu wataala zai ba su labarin abinda suka kasance suna aikatawa na harrafa kalmomin Allah na a shigar da abubuwan da Allah subhanahu wataala bai sauke wani sunfan a kansu ba cikin littafan Allah subhanahu wataala na rubuta littafai da hannunsu su ce daga wajen Allah ne da duk sauran waɗannan abubuwan na koyi abin da suka sani na manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama alhali sun san shi kamar yanda suka san ƴaƴayen da suka haifa amma duk da haka dai duka suka yi inkari suka kawar da kai suka bijire suka butulce to Allah subhanahu wataala duka sai ba su labarin waɗannan abubuwan da suke aikatawa za mu takaita haka nan mu amsa abin da muke da su na tambayoyi insha Allah ga sunan da yawa ƙwarar wannan ya ce ya tona rijiya a kafin ya fara amfani da shi sai wani ya buɗe yaro ya faɗa yaransu to iyayen yaron sun zo ta'aziya sai suka ce an mashi afuwa wai amma zai yi azumi a to ai walbiru jubar ai wannan ba wani abu ba laifinsa ba ne ai in dai ba ka ya je da gangar ne ya haƙa rijiyan akan hanyar mutane da daddare inda suke bi ya san ba su san da rijiyan ba amma in dai rijiya ne a filinsa ko a wani waje da dama an kebe don rijiya ko mutum ya faɗa ya rasu a ciki ai ba laifinsa ba ne shi ba wani abu a kansa shi. Hukuncin karɓar salari biyu kuma ana zuwa aiki ɗaya ha'inci wannan aiko anan bayyananne ne shi ma mai tambayan ya sani salari kan ba lada ne na aiki ba ba ujira ba ne to kana za ka karɓi ujira akan abin da baka yi aikin da baka yi ba ne ai bai halatta ba, kowa ya san wannan, ba yanda za a yi ka karbi albashi, kuma baka aikin da ka karbi albashi don shi din. Wani ya ce na san cikakken bayani, to cikakken bayani ba zai yi ba akan makruhi, sai dai bayani sama-sama kawai gwargwado. Makruhi shine abinda ba a so a yi ba, ba a so a yi ba. Idan mutum ya aikata ba za a ce kai tsaye ya sami zunubi ba, amma yawaita maimaita shi zai iya mai da shi mai laifi, ko kuma watan yawaita shi, ko kuma ya saukar da shi daga wani mukami maɗaukaki zuwa mukami makaskanci, to wannan shi ake cewa makruhi. Da yake dai malaman Hanaf amma suna rabawa, su ce akwai karaha ta harimiyya, akwai karaha ta zihiyya, suna maganganu a kai, amma dai wannan insha Allah wani lokaci. Wannan yana roƙo ne ba tambaya ba, yana roƙo ne na addu'a ko wani ibada da zai ƙara kusanta shi da Allah. To ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alayhi, so ba wani abu da zai kusanta shi da Allah kamar maftaratu Allah alayhi, illa kuma ba laifi a ƙara da sauran nawafil. To kuma shi nafila da ya fi kusanta bawa ga Allah, abinda ya ibada, watan abinda zai fi kusanta bawa da Allah, so da yawa muna zaton zikiri ya fi kusanta bawa da Allah haka ne, amma kuma shi wato abinda aka nufi Allah da shi, abinda aka nufi Allah da shi kuma aka fi amfanar da halittan Allah da shi, to zai iya zama shi ya fi kusanta bawa da Allah. Saboda haka zai yiwu mai kiyamun laili ya raye dare a tsaye yana ibada, bai kai ladan mai nemo ruwa ya raba wa masu jin kishi ya ba su sha, ko mai aiki a asibiti tukuru mai riƙe amana wajibinsa a asibiti don tabbatar da marasa lafiya sun sami wato abin da ya kamata, ko ɗan sandan da yake tsayawa akan hanya yana ba da hannu don kada motoci su makara ko sami wato rashin tsari har gitsewa cikin gucewansu, wannan sai ya fi wancan mai kiyamun lailin lada saboda hidimansa ga bayin Allah, don Allah khairun nasi anfa'uhum linnas. Saboda haka ya danganta da mai aka nufi Allah da shi, mai al'umma ta fi bukata, kuma yaya mutum ya ada'in wannan wajibin yanda Allah yake so. So da yawa mu akwai wata sakafa a cikinmu, sakafa shi ne culture a cikin al'ummarmu, da muna bukatan matsawa daga kanta. Yawancinmu mun fi fahimtar aikin kusanci da Allah cikin ibadan da amfaninsa a kanmu kadai yake tsayawa. Ina fatan mun fahimta. Mun fi fahimtar kusanci da Allah cikin ayyukan da amfaninsu a kanmu kadai yake tsayawa. Yawaita kiyamun laili, saukan alkur'ani kullum, zikiri salati dubu kaza a rana, zikiri dubu kaza, nau'i kaza da nau'i kaza, duk kana da shi kana yi. Amma shi aikin alkhairi wanda yake motsawa ya amfani waninka, ina yawan faɗa duka waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa alƙawarin aljanna, duka wanda zaka ji wani ɗan aljanna ne, wani ɗan aljanna ne, duka in ka duba dalilin da yasa aka ce su ɗan aljanna ne, zaka samu sun amfani wani ne, amfanan wani suka yi, ko sun kana kansu daga cutar da wani. Sai Allah subhanahu wa ta'ala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu albishin din aljanna saboda wannan. Ba dan ba su kiyamun laili, sayyidina Uthman baya bacci da daddare, karatun alqur'ani, azumi, kiyamun laili, kullun aikin sa kenan. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bashi aljanna ba sai da ya ciyar dan Allah, sai ta hanyar ciyarwansa dan Allah. Ko haka duk sahabbai wanda zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani dan aljanna ne, zaka samu saboda yayi wata hidima ne ga bayin Allah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne. wannan ya isa mu mu dauki darasi mai girma a cikin sa kuma sakafar amfanin dan uwanmu ta zama mun fifita ta akan sauran in aikin alkhairi biyu suka hadu sai ya zama wannan zaka amfani waninka da shi wannan kuma amfanin zai tsaya akan ka to ka fifita wanda zaka amfani waninka shi yasa almajirin ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana dalibin ilimi da mala'iku da duwatsu da aljannu kai har da kifaye a cikin ruwa addu'a suke wa mai neman ilimi shi yana nan yana karatu dan ya amfani al'umma su kuma suna can suna mashi addu'a yana ƙara matsayi a wajen Allah dan menene domin yana can yana wata hidima ta amfanar halitta to saboda haka su kuma waɗannan sai suka sadaukar da kansu su yi mashi tsaya shekaran jiya ko kwana biyu ko uku muka fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi mafi alkhairin aiki ko yace kawai ka ciyar da abinci ka ciyar da masu cin yunwa wallahi ganin wani ya tambaya akan horar da yaro in yayi laifi har a dake shi cikin azumi masha Allah wannan makami ne madaukake kana ganin cewa cikin azumi bai kamata a yi duka ba duka dai gaba daya ma a kowane yanayi ba kyau kawai dai Atifa ce take sawa ayi amma dai duka ba abin da ake so bane tarbiya ta hanyar duka ga yaro babu dalilin sa sai idan wato abin da shari'a ya umarni da za a iya yi akai wannan yace sa hula ga namiji farilla ne ko sunna ko culture musulunci ya kai a hana mutum shiga sahun gaba ai zai ma iya limanci ba ma sahun gaba ba sai ma iya limanci ba hulansa amma ba a Nigeria ba a Kano da Zaria ba a America da Canada da Ingila sai ya limancin sa da zanzaransa ba hula amma a Kano da Zaria to in bai hankali ba ko rawani ne babu ma sai a jawo shi ba sai ya danganta ne ce za a karanta Fatiha a bayan liman ko da a sallah bayyananniya a'a ai idan sallah bayyananniya ce ko da matsalan sabani ne saboda la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitabi ai sun an yi maganganu amma dai a ka'ida gaskiya qira'atul imami lahu qira'a karatun liman shine karatun sa idan asirtacciya idan bayyananniya ne to ya saurara shi ne abin da ya dace ba shi ma ya shagala da karatu ba a sami insert din kenan ba idan ya zama liman na karatu shi ma kuma yana ibaya insertin kenan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu wannan yace za a iya tambayan wanda ya tashi cika sallah ko kuma sai dai a yi wata sabuwa matsalan sabani ne a mazhabin malikiya ba za a yi wasu kuma suna ganin za a yi mutum ne yana karatun alqurani kullum zaka yi masa magana kaman ka tashe shi ko ka aike shi to idan hadiminka ne kam zaka iya mana sallah ce aka ce inna fi salati la shughlan amma idan kana da lalura za ka yi wasu wajen mai haida za ta iya buɗe alƙur'ani ta ji ta'abbudan to ta'abbudan din ne dai ban gane ba ina ganin ba za ta yi ba wannan yana roƙon a ja hankalin matasa akan wasa da ibada yana magana akan cire gashin jiki alhali ba a da tsarki to ban san ingancin maganar ban san inda ta samu asali ba wai ya cewa ba kyau mutum ne yana zuwa daga Lagos zuwa Kano yakan yi kaman kwana 40 zuwa wata biyu a garin yakan ci gaba da hada azahar da la'asar kuma ya je ya zauna ya ci gaba da kasuwancin da kasuwancin shi wato yana kasuru yana hada azahar da la'asar yana zuwa neman kuɗi ne Lagos kamar misali mutum mu ce iyalinsa suna Kaduna yana shigowa Abuja aiki yake yi sati biyu uku a Abuja wata ɗaya to zai yi rika kasuro ne in yana Abuja din nan ko zai cika sallah ne wannan matsalar na amsa ta ba iyaka mazhaban malikiya ba zai kasuro ba haka mazhaban hanbaliya ba zai kasuro ba a kasuro sai tafiyan da ba za a wuce kwana uku wasu ce kwana hudu
wato in ya kai kwana hudu, tafiyar kwana hudu, ko kuma su kirga da salloli a ce adadin salloli 20. Wannan shi ne kwanakin kasu, amma babu hadisi ko ɗaya da ya ce kwanakin kasur kwana uku, babu, ba hadisi ko ɗaya. Ijtihadi ne na malamai, kama ijtihadin malamai ba abin lura ne, ba wasa ba ne, suna da inda suka samo ijtihadin, a matsalan bakunta ne, matsalan tana da tsawo. To wannan yana nufin za ka zauna ko kwana nawa za ka yi kana bakunta ka yi ta kasu? A'a, dole yana da iyaka. To shi ne malaman malikiya suka iyakance kwanakin da kwana uku, wasu kuma suka ce a'a, za a iya yi har kwana 17, 18, 19, 20, saboda duk hadisi ya zo da waɗannan kwanakin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kwanakin 17, 18, 19. To amma malaman malikiya sai suka ce a'a, ai, waɗannan kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, ya yi su ne li'annahu lam yujma' mukta, bai zo da shirin zama ba, dalili an zo sai iyali, al'ada ya kamata, so tana son ta yi ibada na umra, saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya jiranta don ta yi. To cikin jiran ne aka yi wannan kwanakin. Ina fatan mun fahimta. To shi kuma in idza lam tujmi muksan, ka zo gari kana da wani uzuri, amma aniyar ka zaka tafi gobe, in ka sami abin da kake so zaka yi kasu, sai gobe baka samu ba zaka yi kasu, jibi baka samu ba zaka yi kasu, ko shekara zaka yi, matukan niyyanka da ka samu zaka tafi, kuma baka san yaushe zaka tafi ba, zaka ci gaba da kasu. Wannan ijma'an qaulan wahida. Amma ka zo da niyyan zama sati biyu, uku, wata ɗaya, wata biyu, ka ce za ka yi kaso, ko kuma a kaulin wasu malamai kamar su Nasiruddin al-Albani, shekara ɗaya, biyu, uku, ka ce za ka yi kaso, wannan ya saba da hikimar kasru da abin da ya sa aka shar'anta ta. So da kasru ibada ce ta matafiya, ko? So da haka dai matsala ce da maganganun gaskiya, amma abin da ya dace ga mutumin da yake zama kwanaki fiye da uku, to ya cika sallah a duk inda ya je, inda niyyansa zai zauna fiye da wannan kwanakin. Amma idan wato an ce ya cika sallah, ya cika sallah tun daga ranar farko, tun da niyyansa zai zauna ne, amma idan niyyansa zai koma a cikin wannan kwanakin, to zai yi kasuwansa. To dai matsala ce gaskiya ta saɓani, wannan bayanin nawa sai dai wani ya ji ya ɗauka, wani ba zai ɗauka ba. Musamman sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun taɓa yin kasru lokaci mai tsawo, amma akwai dalili mai ƙarfi wannan da ya sa suka yi wannan kasru. Wannan ya ce mutumin da ya yi tarawih a cikin jam'i amma bai tsaya yi shafa'i da wuce ba. To ai zai yi, kila zai yi a gida ne, kila yana da sauran raka'o'in da zai yi a gida ne sannan ya yi shafa'i da wuce, ko? So da haka ba komai. Abin da ya dace kenan, in har ya shafa'i da wuturi, to in ya je gida kuma sai ya maida wannan wuturin, kuma sai ya yi mata shafa'i sannan ya yi shafa'i da wuturi din daga baya, ya yi ragowan kiyamun lailin da zai. Da haka in dai ba za ka yi, in dai kana da sauran kiyamun lailin da za ka yi, dai za ka iya bari. Na ji wasu sun tura min wata fatawa na wani malami, ba san inda ya samu ba, cewa dole in ka zo masallaci manzo Allah ya ce ka tsaya har sai liman ya idar da shafa'i da wuturi, sannan ka samu cikakken lada. To ai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tarawihi da jam'i ne da jama'a, balle har ya ce in zaka bi liman a tarawihi ka tsaya har sai ya gama ya yi shafa'i da wuturi? Ai, bai yi ba ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, da ya gama suna bin shi ma bari yayi. To kaga wannan maganar ma ai bata ma taso ba kwata-kwata, ko? Tarawihin nan sayyidina Umar ne ya fara. To yaushe kuma mutum zai samo kuma inda zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ka tsaya in an yi tarawihi ka shafa'i da wuturi sannan ka tafi? Ai, ba zai yi ba. Mutum ne yana azumi amma baya sallan tarawihi. To sallan tarawihi
shine cikan ibadan azumi. Allah subhanahu wa ta'ala ya farzanta mana azumin Ramadan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana tsayuwan Ramadan. Cikan ibadan mutum na azumi shine ya zama yana qiyamul layl. Wato yana wannan tarawih din yana qiyamul layl cikin dare. To idan bai yi ba yana cikin masu takaitawa kwarai, masu takaitaccen lada a cikin ibadansu. Kuma ya rasa wancan alƙawarin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya halatta a kira wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khairun nas. To idan matsayin yabo ne kawai, ba wai ana nufin ma'anan sunan ba. Ba ka ganin sunaye duk da yake Imam Malik ba ya so. Ba ka ganin a kira mutum Izzuddini. Ga sunan dai sunaye da yawa wanda suke nuna girman addini, ko ko mutum shine mai kare addini, ko makamancin wannan al-muntasiru lidinillah, al-mu'ayyidu lidinillah da sauran makamantan wannan, amma ba ana nufin ainihin ma'anan bane. So kawai kana mutum kirari kace khairun nasi, ai annas zai iya nufin wanda mutanen da ke daidai da mutum daya ma ana kiran su annas. Ai mutum daya ma allazina qala lahumun nas innan nasa jama'u lakum fashahum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina qala lahum nas inna ay mutum daya ne ya fada, amma Allah alqur'ani ya kira su annas. Wannan ya ce wace addu'a ce ta dace ga mu talakawa zuwa ga shugabannin mu, zamu takaice daga wannan tambayar na ma insha Allah. Allah ya ji kanta da rahma. Wace addu'a ce ta gatamata ga mu talakawa zuwa ga shugabanni? Shine addu'an Allah ya datar da su, ya ba su ikon yin adalci ga talakawa. Domin shi shugaba yana daga cikin kurakuran mutane su dinga faɗin maganganu marasu kyau akan shugabanninsu. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, Allah ya ƙara masa yarda, yana cewa da yana da addu'a guda ɗaya kawai Allah ya bashi, ya ce kana da addu'a ɗaya kadai da Allah zai amsa, ka zaɓi addu'a ɗaya kadai kai. Yace da wallahi shugaba zan ba wannan addu'a. Sarki, shugaba, shugaban kasa, governor, shugaba sultan, yace da shi zan ba wannan addu'a. Saboda shi shiriwansa dukkan al'umma ce za ta amfana da wannan, lalacewansa dukkan al'umma ce za ta cutu da wannan. Saboda haka ba wanda ya cancanci kai wa addu'a na shiriya, na nasara, na samun taimakon Allah kamar shugaba. Domin in ya sami wannan taimakon Allah ɗin, to mu ne za mu amfana gaba ɗaya. Amma mutane su yi ta faɗin kalmomi, su yi ta tsinuwa, su yi ta la'ana, su yi ta kaza, to kuma wannan la'anan da ake yi da kalmomin da ake faɗi fa ba wanda za su cuta sai ni da kai. Idan abin ya bi shi, idan abin ya gaskata a kansa, to ni da kai ne za mu cutu, talakawa ne za su cutu da wannan abin. Da haka mu zama masu kyakkyawan addu'a ga shugabanni da fatan alkhairi gare su. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su, ya ba su ikon sauke amanan da ke wuyansu. Sallu ala nabi kare. Akwai wani ɗan uwa an yi masa rashi, akwai wasu ma ban da shi, yana neman addu'an ƴan uwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya cika wanda aka rasa da rahma, ya sa aljanna makomanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka makaminta, ya sadata da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, da annabawa, da siddiqai, da shahidai, da salihai. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.